Manunia. Turniyar turjiyar ture kudirin sauya taken Nigeria a kashe dai shugaban kasa Tinubu ya rattabawa dokar hannu har ma yana kaiwa ƴan majalisar kasa ziyara.
Wannan ba ra'ayinmu bane, hujjarmu ita ce ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yiwuwa da suke damu al'ummar Nigeria.
To idan abubuwan da ana ce kabilanci da abun nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki, to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana.
Sai kuma shi dai daga cikin masar kasar cewa yake ya zama dole ne kowa ya koma ga Allah idan har ana son magance tsananin tsamin tsaro da tsadar rayuwa saboda abubuwa duk sun riga sun cutura.
Dukkan mu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka, dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah, saboda in ba ga Allah muka koma ba, duk wani mahaluki ne zai ce maka ga abin da zai yi to fa yake maka.
Game da bikin tikar gwamnatin Tinubu shekara guda, kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Kwabo kan yake cewa babu wani abin ci gaban da aka yi wa talakawan da al'umma za su gani karara.
Wallahi ban gani ba, Aliyu. Ba wani siyasa inda ko in akwai abinda suka yi na kirki, wallahi zan fada. Amma tunda kuwa ban ni ban gani ba, amma ka sani wadansu watakila suna iya gani.
Wadannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin mu da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a kukan kasa kunnuwa don ku saurara. Shiri na 172 cikin jerin shirin manuniyan da ke da dimbin masu sauraro a yankunan birni da karkara. Mai yiwuwa kuma yunkurin kankaro karkarar yasa gwamnatin jihar Jigawa jibge jami'anta domin jero jawabi akan irin ayyukan da suka iya yiwa talakawa don su mora. Haka dai kwamishinan yada labaru a jihar Jigawa Honorable Sagir Musa ya sheda wa Mamur Ibrahim Kwarin jihar Jigawan a wata hira.
For the first time a Jigawa state an samu karo na farko da gwamna ya zo ya zauna, kuma ko da kwamishina ya zo ya sa hannu cewa ga kudirai da suke gaban shi, ga kuma ayyuka na gwamnatin nan da ake so a gani, duk kwamishinan da bai iya ya kammala waɗannan abubuwan ba ko ya samar da su, to abu ne wanda shi kanshi kwamishinan zai nuna cewa ya masa ka ofisa. Kuma ne ma labarin sheda ne ko da kwamishina ya tsaya ya faɗa ma ƴan Jigawa yadda ya samu ma'aikatar shi da kuma irin abubuwan da ya gabatar da kuma abubuwan da yake sasin cewa kafin ƙarshen gwamnati za a iya cimma a wannan ma'aikata ta
shi. Me kuka fahimta na cewa kuna da kalubale a tare da shi?
Idan ka dauki yanayin da gwamnati ta shigo tsarin mulki gaba ɗayan shi, an zo wani yanayi wanda an cire tallafin kuɗin mai, wanda wannan abun ya canza abubuwa da dama, amma mu za mu iya cewa alhamdulillah bai kawo wani tsaiko ba a yadda gwamnatin jihar Jigawa take gabatar da ayyuka na more rayuwa ga ƴan Jigawa. To dai wanda kuke ganin kusan in ka dauki kowace tsakka za ka iya cewa alhamdulillah an haifi ɗa mai ido.
Game da maganar dawo da tsohon taken Nigeria da har ma shugaban kasa ya riga ya tabawa hannu, kuwa sanata Simon Bakola Lon na jihar Plateau ne yake cewa ai kishin kasa ake son a koya wa yara.
Dole ne idan kana yi dole ka canja, ka gani ko za a samu canji. To shine ake kawa har aka kawo wannan taken Nigeria wanda muka tura da shi, inda yara sun tashi wanda ba ya san su ba, da ba su sani ba. Wayansu sun ce saboda Bature da Bature ya san dalilin da ya koya mana, ya san abin da zai faru a gaba. So idan abubuwan da ana ce kabilanci da abun nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki, to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana cewa ko da kabilanci ko da bambanci ko da bambancin addini, ya kamata Najeriya guda daya ne.
Wasu na gadan kun bar gine tun rani singwe, saboda yanzu mutane kukan da suke yi na rashi da talauci da yunwa ba taken Najeriya ke gaban su ba.
Ai ana tunani idan ana neman inda za a magance abubuwa lokacin taken ko a wajen na sani, wani lokaci idan ana fada ko ana yin rikici, ina ya kawo wani waka da an tuna da sai ka ga kowa ya fara waka. Yau a Najeriya akwai abu daya wanda yake hada mu, ko min fada mu ko ana fada ka ce ai kwallon kafa za a tuna yare, za a tuna kabilanci, ba ana tuna Najeriya ba.
Sai kuma su ƴan majalisar kasar da suka bujire wannan sabon kuduri a daidai lokacin da ƴan kasa suke cikin halin haula'i, irin su Honorable Alhassan Rurun na ganin dole ce kawai ta sa su suka hakura.
Duk da lokacin da aka yansu ba ra'ayinmu ba ne, domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mai yarda da wannan abu da aka zo aka yi ba, amma tun da yanzu ya zama ya riga ya zama duk doka mun yi biyayya.
To Honorable, yaya kake kallon kusan wannan al'amari ana batun taken Najeriya a daidai lokacin da ƴan Najeriya ke fama da yunwa, rashin tsaro da kalubale daban-daban.
To a lokacin da aka jefa ƙura'a abin da muka faɗa kenan, wannan ba ra'ayi bane, abin da yake gaban ƴan Najeriya. To amma ka sallama irin na majalisa, kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan kuduri da aka dole shi na a koma kan wannan tsohuwar doka ta National Anthem wato taken Najeriya. Saboda haka mun yi iya abin da zamu iya, kuma kamar da ka faɗa shi ne, ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yunwa da suke damun al'ummar Najeriya.
Shi kuwa dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Bauchi, Honorable Awal Garba Gwalabe, ya gaya wa duniya yake cewa lokaci ya yi fa da duk wani dan Najeriya zai tuba ya koma ga Allah, tunda dai kowa na ganin yadda abubuwa suka ta'azzara.
Mu tare gaba ɗaya mu dukkanmu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka da wanda ma yake ganin shi ya isa yana da abin da zai ci a gidansa, yana da wadata, yana da arziki, dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah. Saboda in ba ga Allah muka koma ba, duk wani mahalukin da ya zoce maka ga abin da zai yi ya gyara wannan tafiyar, a'a to fa ya ge maka. Amma in an koma ga Allah, aka tuba ga Allah, wannan kuma tuba da musulmi da wanda yake krista da wanda ma yake ba shi da addini ma, to muka taru gaba ɗaya mu kai addu'a, to mai yiwuwa Allah ya sauke mana. Amma ana cikin wahala, kuma wannan wahalar mai arzikin ma hankalin sa ba kwance yake ba, kowai shi ballantana talaka da mai da abin da zai shi. Shi tsaron nan fatalauci ne yake sa mutane zai wannan kama kaman fatalauci ne. Duk mutanen da suke kama kama da suna da abin yi, suna da ci, suna da sha, uban wa zaka zo ka kama? To shine damuwar duk muka ce a tare ayi addu'a kawai.
Da yake kuma gwamnatin Tinubu ta riga ta cika shekara guda dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata cikin jam'iyyar PDP, Alhaji Atiku Abubakar aka ji yana shaidawa duniya cewa kasar gaba ɗaya ma ta koma gani garara garara.
Ayarewa yanzu tana jin jiki ko da rashin haɗin kai da ta yi. Rashin haɗin kai ya jawo mata yanayin da take ciki yanzu. Akwai rashin zaman lafiya, akwai talauci, kai dai rayuwa ya zama wani abu daban. So ga sunan dai.
To Excellency, a wannan wata ne gwamnatin ta Tinubu take cika shekara ɗaya da kakuwa. Ta samu wata nasara a idonka?
Ban ga alama ta samu.
Amma me yasa fi sabi lai da aka duba kaf cikin shekarun nan ba wani abu da zaka gani kace kaya ba da abin da suka yi?
Wallahi ban gani ba, Aliyu, ba gaskiya ba.
Ba kuma siyasa ishi?
Ba wani siyasa. In akwai abin da suka yi na kirki, wallahi zan faɗa. Amma tun da kuwa ba ni ban gani ba, amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani. Mu ɗauki misali ƙara mai da kuɗin mai da aka yi. Misali a nan da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda huɗu, ma'ana refineries, a gyara su. Sannan ita NNPC ta fidda hannunta cikin harkan sai da mai baki ɗaya ta baiwa 'yan kasuwa. Kaga lokacin da muke so mu gyara sadarwa, ma'ana telecommunications, ai mun kira 'yan kasuwa ne, muka ba license wajen kamfanoni guda hudu. Don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya. Amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya ka ce kai kaza kai kaza. Ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba, balle gwamnatin demokrati.
Ɗaya daga cikin matsalolin da ake magana shine albashi mafi karanci. Ina shiwa Atiku Abubakar ne shugaban Najeriya, nawa zaka kayyade ya zama mafi karancin albashi na ma'aikata?
To ai ba abu bane wanda zaka zauna kai kare, tilla ka zauna da kungiyoyin ma'aikata.
Amma duban halin da ake ciki yanzu, kana jin ma'aikaci a takaice nawa kamata a biya shi?
Abinda ake biyan shi bai kamata ba, yayi kankanta kwarai da gaske.
Maganar naira, me yasa kake jin naira har yanzu ta kasa ta samu daidaito da dala?
Eh to tilla a samu wannan matsala da aka samu, tunda da farko da ya kamata su zauna su tabbatar da shigan yan kasuwa daga waje.
Ba shine aka gwada aka ga abin kuma
ba a gwada ba. Ai mun yi shi lokacin da muna lokacin har mun rage kuɗin mai har sau biyu.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafiki ku a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke, don yanzu haka ma sun riga sun shanye shekara. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1092 ne su yi sallamar sakin kowace irin kujera. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirin, ya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sokoton da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar, sai kuma Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi babu ruwanmu da wani dogon jira. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.